sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 5 ga watan Disamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji tattaunawar da wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal yayi da wani ƙwararre a fannin noma akan muhimmancin ƙasa. Muna kuma tafa da rahoto akan kiran da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi akan ƙasashen Afirka da ke rasa ƙananan yara sakamakon cututtukan da akan iya magancewa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin me kuma ya kamata gwamnati ta yi wajen magance cututtukan da ke yawan hallaka yara a wasu ƙasashen na Afirka da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Nijar. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugabannin Amurka biyar sun ajiye babbancin siyasar da ke tsakaninsu suka hallara a wuri guda a yau Laraba domin nuna alhinin mutuwar ɗaya daga cikinsu, wato George Herbert Walker Bush, wanda ya rasu a ranar Juma'a da ta gabata, yana mai shekaru 94. Sai dai ba kamar yadda aka saba al'adance ba, a matsayinsa na shugaba mai ci, Donald Trump bai samu gurbin yin jawabi ba a zaman taron addu'o'in da aka yi a cocin Cathedral da ke nan birnin Washington DC. Hakan kuma wasiya ce da marigayi Bush ya bari na kada a bari Trump ya yi wani jawabi a taron jana'izarsa. Shugaba Trump, wanda ya sha yin fito na fito da iyalan na Bush, ya ayyana yau Laraba a matsayin ranar hutu, lamarin da ya sa aka rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya baki ɗaya. Ya kuma wallafa a shafinsa na Twitter cewa wannan ba ranar jana'iza ba ce kawai, rana ce ta karrama fitaccen mutumin da ya yi rayuwa mai inganci, kuma za mu yi kewarsa. Daga cikin sauran shugabannin ƙasar da suka halarci taron addu'ar, har da Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter da kuma George W. Bush, wanda ya kasance ɗa ga marigayin. Bayan rashin nasara da aka samu a tashin farko kan yunkurin sasanta rikicin ƙasar Yemen da yaƙin ba sa sai ɗaiɗaita, bangarorin da ke faɗa da juna sun fara wata tattaunawa cikin sirri a ƙasar Sweden, ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan da Amurka da sauran ƙasashen yammaci suka nuna matsin lamba. Sai dai jami'an diflomasiyya sun yi kashedin cewa akwai alamu da ke nuna bangarorin biyu ba sa nuna wata alamar sadaukar da wasu buƙatunsu, yayin da aka fi mai da hankali wajen ganin an tsayar da rikicin. A jiya Talata, gwamnatin ƙasar ta Yemen da ke samun goyon bayan Saudiya da 'yan tawayen Houthi da Iraki marawa baya, suka amince da a yi wata musayar fursunonin yaƙi a ranar jajibiyar da za a yi wannan zama, wacce aka tsara za a yi a yau. Ana sa ran wannan yunkuri zai ba da damar a yi musayar fursunonin yaƙi har 1,500. A kwanakin baya, hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana rikicin na Yemen a matsayin wanda ya fi jefa mutane cikin bala'i a rikice-rikicen da ake fama da su a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar ya nuna cewa ƙasar Iran na ɓoye wasu kashe-kashe da ta yi na fursunonin siyasa da yawansu ya kai 5,000. Rahoton ya ce Iran ɗin ta aikata kisan ne cikin shekaru 30 da suka gabata. Ƙungiyar ta Amnesty ta kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙaddamar da bincike kan waɗannan kashe-kashe da aka yi da gumɓacewar wasu mutane a shekarar 1988, waɗanda akasarinsu magoya bayan ƙungiyoyin da ke adawa da hukumomin Tehran ne. Rahoton ya ƙara da cewa akwai iyalai da dama da ba su san inda 'yan uwansu suke ba, waɗanda suna cikin mutanen da ake nema. Gwamnatin Iran dai ba ta amince da wannan ikirari na ƙungiyar ta Amnesty ba, sannan ba ta faɗi inda ta ɓoye wata gawa ko kuma inda take tsare da wasu mutane da ake nema ba. Amurka ta sake buɗe ofishin jakadancinta a babban birnin Mogadishu na ƙasar Somalia bayan da aka kwashe gwamman shekaru ofishin na rufe. Wata sanarwa da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta fitar ta nuna cewa an buɗe sabon ofishin ne a ranar Lahadi. Ana kallon wannan mataki da Amurkan ta ɗauka a matsayin wani abin tarihin da ke nuna cewa Somalia na samun ci gaba a cikin 'yan shekarun nan. Hakan kuma na ƙara yaƙin hudar diflomasiyyar ƙasar da Amurka a cewar sanarwar. A hukumance dai, Amurka ta amince ne da sabon gwamnatin ƙasar ta Somalia a shekarar 2013, amma duk da haka ta keɓe wani ƙaramin ofishinta a wani ɓangaren ofishin jakadantinta da ke Nairobi a ƙasar Kenya. Tunda dai tsohon jakadan Amurka Donald Yamamoto ya isa birnin Mogadishu a matsayin sabon jakadan Amurka a ƙasar ta Somalia.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun muhimmancin ƙasa musamman a fannin noma. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya yi hira da Farfesa Ibrahim Magawata Tambuwal, masanin aikin gona da ƙasa na Jami'ar Sokoto da ke Najeriya, akan wannan batun. Ga abin da ya ce.
Ita ƙasa wato abu ce wadda take duk wani abu na harkar noma, shuka ce ko kuma dabbobi ne, wato sun ta'allaka da ita ƙasar. Idan babu ƙasa, hakikanin gaskiya yana da wuya a samu shuka ta tashi ta yi wadda ake buƙatarta. Ƙasar nan ita ce ake shuka a samu kayan gona wanda ɗan adam zai ci, ƙwari su ci, dabbobi su ci, sannan duk wata halitta da a bayan wannan duniya kuma ta dogara akan abincin nan da za a duba a bisa ƙasa. Saboda haka ƙasa ita ce kusan ƙashin baya na wato duk wata halitta a duniya.
To Farfesa, ƙasa ina tafi amfani wajen aikin kasuwanci, wato wajen yin kamfanonuka koko wajen noma?
Wato dukan su kowanne tana da amfani, domin wato kamfanoni mafi yawanci ba su iya aiki idan babu abubuwan da an ka noma. Doki misali, idan aka ce kamfani mai yin kayan sake-sake na tufafi da ake sawa, dukan su sun dogara ne akan auduga da sauran wasu abubuwa da ake haɗawa domin a yi tufafi. To wannan kamfani idan babu wannan kayan noma da aka noma auduga, kaga ba zai tasiri ba. Kamfani wanda yake sarrafa kayan abinci kamar kamfani mai yin fulawa, wadda da ita ke ake yin burodi, da ita ake yin fanke, da sauran kayan ciye-ciye, dukansu sun dogara ne daga abin da aka noma. Saboda haka da kamfani da abin da ake nomawa, dukansu wato ƙasa tana da muhimmanci gare su.
Farfesa, wace nahiya ce ake fi amfani da ƙasa? Turai ne, Asiya, koko Afirka?
Ƙasa wato Afirka tana da farin wurin noma, amma matsala kawai shine yadda muke yin noma. Noman mu kusan ya kasance kamar na tukaka, ba mu amfani da na'urori wajen yin noma. Da muna amfani da na'urori wajen yin noma, to ina tabbatar maka da cewa sai dai mu ciyar da kasashen Turai ishi. To amma abin yanzu ya birkice, ya koma Turai, mafi yawanci suke ci da Afirka, domin su kuma suna amfani da na'urori wajen noma. To idan suka yi amfani da na'urori, wato kayan gonar su zai riɓinɓinya so da yawa bisa ga abin da zamu ke amfani. Domin mutanen mu sai dai a duka a yi noma, ko kuma a yi amfani da galmar shanu, ko kuma talakubi a zauna a yi noma da shi. Amma su komi da ka sani na'ura ce ke noma.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ku gama noma daidai, wanda bai rika aiki kwarai ba dubbai a jama'ata.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ƙarfafa azamar kula da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 daga rasa ransu sakamakon cututtukan da akan iya magancewa, da suka hada da zazzabin cizon sauro da sarkewar numfashi da kuma amai da gudawa. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
A wajen taron ƙasashe 5 masu wannan kalubale da suka hada da Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Malawi da kuma Mozambique, wanda aka gudanar a Abuja, hukumar ta kalubalanci hukumomin ƙasashen su yaɗa kamfen ɗin kiwon lafiyar yara ga iyaye a yankunan karkara, yadda za su koyi dabarun ba da taimakon gaggawa ga yara kamar haɗa ruwan suga da gishiri don masu amai da gudawa, da kuma tsaftar muhalli don hana sauro yaduwa. Muhammad Musa Abubakar, jami'in kiwon lafiya matakin farko ne daga Najeriya.
Akwai haɗin gwiwa da haɗin kai da ake yi da ainihin WHO kasashe irin namu nan wanda ke ba gwamnati ta nuna ainihin damuwa kuma tana sa ainihin kudade masu yawa dan tabbatar da cewa ainihin kiwon lafiya na yara ya inganta kuma ya kamata a ce tuntun da ma an yi wannan
jami'i daga ɗaya daga kungiyoyin campaign din kiwon lafiya da suka halarci taron Dr. Jibril Labbo ya ce sanya iyaye cikin wannan campaign din na da muhimmanci don su ke tare da yara dare da rana
yan gari na yan mutanen na a koyar da su yadda ake ba su ba dole sai sun yi karantun lafiya ba a koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo din gana malaria a wannan aka rapid test kit a auna a ga malaria kuma a gwada musu da za a bada magani so kaga zai da ya rage yawan mace mace kwarai daga saboda an fahimci wa mai yawancin mace-macen ga na yara akan malaria da wannan cututoti suka mutu ne sun kamu su ta asibiti
Dr. Labbo ya kuma bayan horar da su da za a yi ta wannan bangaren ya maganin magunguna kuma
idan ka duba wannan kungiya turu EU UNICEF sun ba da taimako na magungunan nan har dai a ce na wannan na magani na malaria din an hito kuma da wanda aka ce ma amoxicillin disposable wanda kasance zan akai akai aka rama amma duk da haka nan yana da kyau ya kasance yanzu su jahohi ya kasance su dauki wanga program din su ƙara fadada shi
wani jami'in lafiya daga Malawi ya ba da shawarin amfani da kekuna maimakon babura don ratsawa yankunan karkara ga kasashe marasa karfin tattalin arziki hakanan shi ma sakataren ma'aikatar lafiya na jihar Yobe Alhaji Hamidu Alhaji ya ce a yanzu jami'an lafiya kan samu damar ratsawa yankunan da a baya ba sa samun damar shiga don barazanar yan ta'adda
a yanzu ma muna da ma'aikata na masu wannan din kananan hukumomi wanda suke an ba su horo suna ba da gudunmawa gwargwadon hali ga wanda suke karkara
kamar irin kananan hukumomi na can yankunan karkara inda ma watakila babura ma ba sa shiga balantana fakai kayan lafiya cikin gaggawa
to ma'aikatan lafiyan da suna na kone lunguna ko hatta ma area da yanzu yake da kalubale kamar su Guju ba Gulani su ma'aikata sun fara koma da taimakon kungiyoyi da muke tare da su kamar WHO UNICEF da ita uwa uba gwamnatin jiha ana kokari gaskiya dan a san a tabbatar cewa kiwon lafiya ya isa ga jama'a
alƙaluma sun nuna Najeriya da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ne aka fi samun rasa rayukan mutane musamman ma kananan yara sakamakon zazzabin cizon sauro tsakanin kasashen biyar Nasiru da Malika Imran Amurka daga Abuja Najeriya
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya Masu sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin me kuma kuke gani ya kamata gwamnati ko gwamnatoci su yi wajen magance cututtukan da ke yawan hallaka yara a kasashen Afirka da ke fuskantar wannan matsalar amma kafin nan ku shakata da wannan wakar daga wata kungiyar mawakan kasar Kenya da ake kira Sauti Sol
Mama,
mama,
yeah,
mama,
mama,
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, za mu fara da jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ne muke barka da yamma. Sunana Alhaji Musa Garo, ne radio da recorder kasuwar Kawuka da Nigeria.
To Alhaji Musa Garo, kana lafiya? Muna jan ka.
Lafiya kana Hajiya Maryam Dauda, alhamdulillah. To idan muka dauki wannan maudu'i ne, gaskiya yana da matukar muhimmanci balantana mu nan yan Arewa, yan Najeriya, kowa yan Afirka da sauransu. Saboda yanzu idan muka dauka kin ga abubuwan da yake kashe yara ƙanana, yawanci kan ga malariyan nan, cizon sauran nan, typhoid, malaria, babu abin da ya wuce abin da yake wahal da mutane balantana ba ƙananan yara kamar mu nan a Najeriya. Da aka kiran da muke yi ga yan gaskiya gabaninmu na Afirka ko kuma na Najeriya, ya kamata a ce maimakon a ce ana magana polio, ya kamata a ce yanda ake daga polio haka ake bi har gida-gida. Na farko a yi wa mutane feshi a wurarensu kwata-kwata ɗinsu, na uku na biyu su kuma a tabbatar da ana ba da maganin wannan typhoid malaria domin yara, domin jiya da kika je asibiti wallahi za ki ga abin takaici akan kuɗi ɗan ƙalilan sai ki yaro ya mutu saboda sakamakon wannan ciwo na malaria ko typhoid. Don ƙarshe ne muke fatan alkhairi, Allah ya sa wannan kirai-kirai da muke yi shugabanninmu za su yi amfani da shi domin a tallafa su kan ƙananan yara.
To amin Alhaji Musa Garo, mun gode. Har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Rabu'u ne, man jara kan wado kan lere.
To malam Rabu'u, muna jan ka.
Har kullum dai muna kira ga gwamnati kula da ƙananan yara da mata na gwamnati ne a Najeriya. Gwamnati ta samu ƙarancin kula irin wannan, na ka je asibiti da ƙaramin yaro kaga kana ta samu wahala da shi, ba a dungumen shi hannu bubbi da sauransu ba, a dukkan kula. Muna fata gwamnatocinmu za su rika kulawa da irin wannan, mu kuma kan iyaye mu kula da yaran mu a gida wajen cin abincinsu, wajen kula da wajen kwanansu, tsaftace su da sauransu, duk wannan zai taimaka. Muna fata za a tashi lafiya. Rabu'u mai manja da kan lere. Assalamu alaikum.
To Rabu'u mai manja da Kanwa, Kaduna, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Bello shi kwace daga nan Kaduna.
To malam Bello, muna jan ka.
To gaskiya dai kula da lafiyar yara ƙananan haƙƙi ne na gwamnatin jiha da tarayya, saboda suke da asibitoci, suke da abubuwan da ya kamata a kula da yara. Amma yanzu misali abin da ke faruwa, talaka mala ƙaiyi yanzu zai zuwa ma asibiti saboda bala'in rashin da talauci. Kayan da Allah ya saura ka, yana kira gwamnatocinmu su canza Allah su haɓaka asibitoci ƙanana na karkara, saboda talakawa da yara su samu sauƙin rayuwa kamar da muka rayu baya. Nagode Bello.
To malam Bello, kana gani gwamnati ce kawai za ta iya yin wannan agajin, ita kuma al'umma kamar wacce rawa ya kamata ta yi?
To mu al'umma kamar iyaye ce ne ko?
Eh.
To mu iyaye gaskiya gwargwado muna kula da ƴaƴanmu, kayan da Allah kan layi su gwargwado. Kula da ci abincin da abincin da suke ci ƙwarai-ƙwarai muna kula. Amma abu in ya tsaye ƙarika kuma a jinga haji abu da wasu zai yi, sai da Allah kamuna sauƙi, Allah sa a ja.
To amman malam Bello daga Kaduna, yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi a Toro.
Ibrahim Sokoto ne daga Toro.
To malam Ibrahim Sokoto, muna jan ka.
To lalle kaman yadda kuka faɗa ɗin na magana ne, abubuwan da ke damun mu ne, ya kamata a manta da maganar polio. A zuwa zan ce wannan al'amari na kashe cutan wannan al'amari na zane cutar sauro ɗin nan.
Kuma kaga malam Ibrahim Sokoto, ba cutar sauro ba ce ba, kaga akwai batun kwalara ma. Kwalara na ciki.
Ne da kwalara da haifin ba ki an ce shi ke kawo wannan abin ba. Ku taimaka ku yi mana wannan al'amari, don Allah ba a labi da polio nan haka. ko da yake ba zai baro ba saboda koli wani na kona bin da yake sabar abin shi ba haka din amma dai a taimaka wa wannan malaria din ya yara da tantuwa har manya ma mutum ma wadda sai ga abin ya tafi su
to Allah shi kiyaye Mallam Ibrahim Sokoto har yanzu dai muna nan a Bauchi wa alaikum assalam da wa muke magana
Salisu Al-Hassan daga Windi karamin hukumar Taurari jihar Bauchi take
to Mallam Salisu muna jan ka
kai gaskiya na koka ku taimake ni ina sai abu ya zo wannan nake so ni gabar magana akai ba dan samu na shiga ba amma yanzu ina wannan fatan gwamnatin Najeriya su taimaka sai dan kamana feshin maganin sauro kawai shi ne zai kawar da wani cututtuka na kananan yara
to mun gode Mallam Salisu daga Bauchi yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kaduna
kuna magana da Bala mai Manchester dake nan Rudo NNPC Kaduna
to Mallam Bala muna jin ka
wato gaskiya wannan abu yana da muhimmanci yana ya kamata a ce gwamnatocin da suka san cewa talakawa suka zabe su to abin da ya kamata su yi mutane kenan shi yara ya kamata a fara inganta rayuwarsu da lafiyarsu to in yaro ya taso yana da lafiya da kullum kuzari da ayyukan da ya kamata yi zai yi shi ba tare da wani matsala ba to yana da kyau dai a kokari talaka gwamnatoci su yi kokari don Allah a mai da hankali wurin inganta lafiyar yara don Allah
to mun gode Bala mai Manchester daga Kaduna yanzu kuma za mu je Sokoto
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Aje kin da magana da Kabiru Abubakar Bulan ya ki shagaro local government Sokoto state tarayya Najeriya.
To Mallam Kabiru muna jin ka.
To gaskiya kulawa da lafiyar yara musamman abinda ya shafi irin sickle diseases hakan ga irin kenda dan sankarau tarin huka da dai sauransu. Gaskiya yana da matukan muhimmanci idan aka dubi yadda lamarin rashin lafiya ke kara ta'azzara wasu yankuna musamman ma a ce na karkara ya kamata a ce gwamnatoci na jihohi da ainihin ita tarayya da ma non governmental organization su ma su fara hada karfi da karfe domin a gaskiya an yaki waɗannan cututtuka masu halaka yara waɗannan yaran da ake halakawa babu shakka wasu daga cikinsu su ne manyan gobe wataran su ne shugabanni na ƙananan hukumomi kamsiloli ciyamomi gwamnoni watakila har ma shugaban ƙasa to idan aka ce rayuwarsu za ta ci gaba da nakasa hakan ga to gaskiya ƙasar babu ko kuma ƙasashenmu babu inda za ku je da fatar za a ji wannan koke da irin basira na gode mai magana Kabiru Abubakar Bulan yaki shagarin local government Sokoto state tarayya Najeriya
to Mallam Kabiru Abubakar mu ma mun gode kuma anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mukanda shirin kociyar na Black Stars Ibrahim Motanko ya bayyana cewa sashen na masu koyar da Black Stars wasa da su sadu domin tattaunawa akan abin da ke gaban kasar Ghana. Bayan na hukunci da hukumar CAF ta yanke na dakatar da kasar Saliyo daga shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 sai kuma mai horas da Black Satellite wasa Jimmy Kobla ya faɗa cewa zai yi amfani da gasar cin kofin Afirka ta yamma na matasa kasar shekaru 20 da za a yi a kasar Togo a matsayin filin shirya ɗan wasan domin gasar cin kofin Afirka na ɗan ƙasa da shekaru 20 wadda kasar Niger za ta karɓi bakuncinsa. Kwamitin nan da aka ɗibiya wa nauyin daidaita lamuran wasan ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta jinjina wa kaftin ɗin Black Maidens Mukarrama Abdullahi dangane da irin nasarar da ta samu a gasar cin kofin duniya na mata ƙasar shekaru 17 na shekara ta 2018. Ita kaftin ɗin Northern Ladies ta jefa ƙwallaye 7 a raga a ƙarshen wannan gasa inda ta lashi kyautar Adidas Golden Boot, wato bootin din zinari kenan, da kuma Adidas Bronze Ball da kwallon kafar rama, wato tagulla kenan, kasancewar ta yar wasa ta uku a wannan gasa. Mrs. Freda Ekusua Prempe, maga kujirar kwamitin na shirye-shirye na cikin gida a gasan cin kofin mata na Africa na shekara ta 2018 da aka kammala a nan kasar Ghana, ta ce ita tana goyon bayan hukumomin kwallon kafan kasar Ghana su batar da bukatar karban bakuncin gasan cin kofin Africa na shekara ta 2019. Steven Appiah da Michael Essien na a cikin tsaffin 'yan wasa 21 da sun ka hada da shugaban Liberia George Weah da kuma shahararren dan wasan Chelsea na Didier Drogba, wadanda za su yi wasa a wani gasa domin agaji wadda aka yi wataki da Maja, wadda wasa ne na shahara ko kuma dai kwarewa. Wannan wasa dai an shirya shi ne domin bikin Lagos State Governor Akinwumi Ambodi. A cikin waɗansu ɗan wasan da ake jin da su shiga wannan wasan sun haɗa da ɗan wasan ƙasar Senegal Alhaji Diouf Kolotore da kuma ɗan wasan ƙasar Faransa Christian Karim. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin. Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Shugabannin Amurka biyar sun aje bambance-bambancen siyasar da ke tsakaninsu suka halara a wuri guda a yau Laraba domin nuna alhinin mutuwar ɗaya daga cikinsu, wato George Herbert Walker Bush, wanda ya rasu a ranar Juma'a da ta gabata yana mai shekaru 94. Sai dai ba kamar yadda aka saba a al'adance ba, a matsayinsa na shugaba mai ci, Donald Trump bai samu gurbin yin jawabi ba a zaman taron addu'o'in da aka yi a cocin Cathedral da ke nan birnin Washington DC. Hakan kuma wasiya ce da marigayi Bush ya bari na kada a bari Trump ya yi jawabi a taron jana'izar nasa. Bayan rashin nasara da aka samu a tashin farko kan yunkurin sasanta rikicin ƙasar Yemen da yakin basasa ya daidaita, bangarorin da ke fada da juna sun fara wata tattaunawa cikin sirri a ƙasar Sweden ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan da Amurka da sauran ƙasashen yammaci suka nuna matsin lamba. Sai dai jami'an diflomasiyya sun yi kashedin cewa akwai alamu da ke nuna cewa bangarorin biyu ba sa nuna wata alamar sadaukar da wasu bukatunsu, yayin da aka fi mai da hankali wajen ganin an tsaida wannan rikici. Amurka ta sake buɗe ofishin jikadancinta a babban birnin Mogadishu na ƙasar Somalia, bayan da aka kwashe gomman shekaru ofishin na rufe. Wata sanarwa da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta fitar ta nuna cewa an buɗe sabon ofishin ne a ranar Lahadi. Ana kallon wannan mataki da Amurka ta ɗauka a matsayin wani abin tarihin da ke nuna cewa Somalia na samun ci gaba a cikin 'yan shekarun nan.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku je abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni, da ma injiniyanmu Mr. Patrick, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.